Ok, to shi ne can sai ka taso ba musulmi ba. To alhamdulillah yanzu ka ba gida ke nan ko? To masha Allah rabbul alamin. To Allah ya karɓi mu da kai a matsayin musulmi. Kana karatu? Ina ne kake karanta yanzu?
Ina karanta musulmi.
Ok, ka gama secondary school. Kana da sana'a? Me kake yi da ta kake cin tuwo? A tuwo da kake ci abinci a ina kake samu? To yanzu to dole a koya ma sana'a. Ka san musulunci ba zaman kashe wando. Dole a koya ma ilimi, a kuma koya ma sana'a, kuma ka ci gaba da karatu. To yan kwanci gashi ma na kusa ne a unguwan nan a cikin garin Gombe yake a unguwar Tushenia. Wanda haka akwai buƙatar ku zauna ku tattauna da shi yadda zai dinga zuwa makaranta yana ɗaukan karatu, sannan kuma a koya masa sana'a, a kuma taimaka masa don musulunci ya ƙarfi a zuciyarsa. Allah ya tabbatar da mu da shi a musulunci. To bismillah. Sunansa ya ce Sufyan, kuma ya ce zai ci gaba da kira Sufyan. Ha? Haka. Ce wani suna kake so a canza ma? To ai yanzu kai akwai suna ya ce bari a sa ma Umar. Umar, ka amince yanzu sunanka Umar? To daga yau za a dinga kiranka Umar. Sayyidina Umar su ne masu imanin musulmin farko da suka fara musulunta, suka wa musulunci hidima da lokacinsu da iliminsu da jikinsu da dukiyarsu. Kai ma so muke ka bi ta harshensu ka yi wa musulunci hidima da iliminka da dukiyarka da lokacinka. Kai ma ka zama malami ka ci gaba da kiran waɗanda ba musulmi ba zuwa ga addinin musulunci. To Allah ya samu dace. Na'am. Wace bayan ka musulunta akwai wanda ba sa so? To ba komai, za mu tattauna da su. Su ma za ka dawo su musulunci insha Allah. Wancan ma da kake da wani baya so, shi abu dan wani baya so ba zai hana ka kai ban daidai ne. Ba wani abu da aka haɗu duk ana so. A yau muna 23 ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1436, wanda ya zo 10 ga watan 7 2015. Za mu tashi sura ta 110, suratul Nasri. Wannan sura tana da ayoyi 3, kuma abinda suke karantarwa a zahiri yake ta kunshi bayani akan nasara Allah subhanahu wa ta'ala da buɗi, da kuma yadda mutane za su dinga dandazo sai a shiga addinin musulunci. Da haka Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshenta da abubuwa guda 3, tasbihi da tahmidi da istighfari, kuma ya masa alƙawarin shi mai amsawa ne. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
Wannan sura tana cikin ƙarshe-ƙarshe na surori da suka sauka a cikin Al-Qur'ani. Har ma ya tabbata hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito, sai an tambayi Abdullahi ɗan Abbas, ko Abdullahi ɗan Abbas, ya ce Ubaydullah bin Abdullah bin Utba. Ita Abdullahi ɗan Abbas ya ce min yabana Utba a ta'alamu akhira suratin min Al-Qur'ani nazalat. Ka san daga cikin surorin da suka sauka a ƙarshe-ƙarshen Al-Qur'ani? Qultu na'am. Yace to menene? Idza ja'a nasrullahi wal fath. Yace sadaqata, hayi gaskiya. kuma wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya tara sahabbai sai wata dogo huduba a ciki yake cewa akwai wani bawa daga cikin bayin Allah wanda Allah ya bashi zaɓin zama a duniya ko tafiya lahira. Wannan bawa ya zaɓi abin da ke gurin Allah, ya zaɓi tafiya lahira. Sai Sayyidina Abu Bakar ya fashe da kuka yace mun karshe ka da iyayenmu ya Rasulullah. Su sahabbai ba su gane me ake nufi ba. Sayyidina Abu Bakar ya fi su fiqhu da fahimtar maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, saboda ya fahimci wannan mutumin da aka bawa zaɓi ya zaɓi lahira shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Kuma wannan sura tana yi wa sahabbai ban kwana ne da kuma yi musu ta'aziyya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama dab yake da ya koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai hadisi wanda Imam al-Bukhari ya rawaito ne lamba ta 4,294 wanda aka rawaito daga Abdullah dan Abbas, Allah ya kara musu yarda. Yace Sayyidina Umar ya kasance yakan shigar da ni cikin dattijai waɗanda suka halarci yakin Badar. Sai wasu daga cikin su suke ga kamar ya za a ɗauko yaro a dinga sa shi cikin manya, har suka ce yaya ake ɗauko wannan yaro ake sa shi a cikin manya bayan muna da ƴaƴa kwatan kwashinsa. Sai Sayyidina Umar yace shi wannan ba irin kowane yaro bane, ko riga kun san wato matsayinsa. Sai wata rana yake so ya gwada su, ya kuma gwada Abdullah dan Abbas don ya nuna musu matsayinsa ta ɓangaren karatu ba wata ɓangaren shekaru ba. Yace sai ya kirawo ni ya shigar da ni cikinsu, kuma ina ga yau ya kira ni ne ba don komai ba, sai don ya nuna musu matsayin da nake da shi. Sai ya tambaye su yace me za ku ce game da faɗar Allah ta'ala idza jaa nasrullahi wal fath, me za ku ce? Sai suka ce an umarce mu in ji wani shashin mu yi wa Allah godiya, mu nemi gafara idan Allah ya ba mu nasara kuma ya ba mu buɗi. Wasu daga ciki suka yi shiru su ce komai ba. Sai jiya kan Abdullahi dan Abbas yace kai me za ka ce? Dan Abbas yace ni ba irin abin da suka ce zan fassara wannan sura ba. Sai ce me za ka ce? Yace wannan ajalin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama ya kusa, Allah ta'ala ya sanar da shi cewa idan ka ga nasarar Allah ta zo kuma ga buɗi, wannan alama ce ta ajalinka cewa ka gama aikinka. Domin da kai da kake zuwa kake kiran mutane, kake musu wa'azi, kake faɗakar da su, kake bin su ƙauyukansu da gidajensu da riga-riga ɗinsu da sauran guraren da suke kiwo da kasuwanninsu da wajen hiransu da wajen taronsu da gidajensu ma, kana musu wa'azi. Yau kuma an waye gari su suke zuwa da kansu su shiga addinin su musulunta, to kai ka gama aikinka kenan, sai ka taho kuma wajen Allah. Shine Allah ta'ala yace wannan ayace wannan alama ce ta ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Don haka Allah yace kai tasbihi tare da yabo ko godiya ga Allah mahaliccinka, kuma ka nemi gafararsa, shi mai yawan karɓar tuba ne. Sai Sayyidina Umar yace ni ma ban san wata fassara wacce ta dace da wannan ba kamar yadda shi Abdullahi dan Abbas ya fassara ta. Kaga ya goyi bayan wannan fassara. To da haka wannan ne dalilin da yasa aka tashi a majalisar koli. Ba a yi la'akari da shekarunsa kaɗan ba ne, an yi amfani da karatunsa mai yawa ne. Dama akwai mai shekara da yawa kuma karatunsa kaɗan, akwai mai shekaru kaɗan kuma karatunsa da yawa. Don ana neman ɓangaren karatu, to sai a nemi mai karatu da yawa shekarunsa kaɗan. In kuma shekaruwa ke nema da gogewa, to sai a nemi ko mai shekaru da yawa karatunsa kaɗan. Kowa da ranarsa, kowa da amfaninsa. An ce yaro da gari abokin tafiyar manya. Garin nan na kuɗi ne ko garin nan na mulki ne ko garin nan na ilimi ne? To sai ka ga ana sa ka a cikin dandazon jama'a, ana cewa barka da zuwa alhaji ko yanka daɗe ko yan laɓai ko gafarta malam. Shi ne malamai suka ce Allah ya sa shar'i idza zarfu lima yastaqbilu min az-zaman shart jaa nasrullah wal fath. Da ya bambanci tsakanin nasrullahi da al fath. Wasu malamai sun ce nasrullahi ai shi ne fatho, fatho shi ne nasrullah. To amma wanne ne a ammu, wanne ya fi faɗi tsakanin nasru da al fath? Wasu suka ce an nasru anan ya fi faɗi, saboda shi annasaru an jinkita shi zuwa ga Allah shi ko fatahu an bar shi mutlaq idza jaa nasrullah kaga kalmar nasrullah an jinkita nasara zuwa ga Allah saka ce wal fathu ba ce wa fathullah ba saka ce al fatahu ya zo mutlaq an nasaru kuma ya zo muqayyad bi isafatihi ila Allah azza wa jalla saboda haka wannan nasarar ta Allah ce idan nasara Allah ta zo da budi to menene dalilai da suke kawo nasara Allah mun je ga annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da Allah ta'ala ya masa wahayi a cikin kogon Hira ya dora masa nauyin annabta da ayoyi guda biyar ikra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دعونا نعم آيه بدادير أكتفى الدين المسلم في أكان توشن إلني دا كراتو كومي أمسلم في كراتوني حتى شجابا تأتي ينا بقاتا كراتو وما أكوي دوكوشي واندو نمال يتارى سؤال التافل فقداء أشرين دا أكو yace mai shiga ban daki wajibi ya san su tun daga irin ruwan da zaka shiga da shi ban daki da kuma mazubin ruwa da yadda ake shiga ban daki da abin da ake fada din za a shiga ban daki da kuma yadda ake zama a wajen sai ko bawali a cikin ban daki da yadda ake yin bayan gida da yadda ake yin tsarki da hannun ba da ake yin tsarkin da shi da kuma abubuwa na ladabi ina zaka kalla a cikin bandaki ya halatta ka kalli gabas ko ka kalli yamma ko ka jurawa gabas baya ka kalli yamma ko ka jura yamma baya ka kalli gabas duk waɗannan dokoki ne da ka'idoji na yadda za a shiga bandaki da abubuwan da za a yi a ciki shin bandakin nan ne rufi ne mara rufi ne duk an faɗi ka'idoji har sun kai 23 to kaga addinin da bai bakka ka shiga bandaki da karan kanka da kashin kanka ba tare da ya baka ka'idoji ba ina kake jin zai bakka a kasuwa ya bakka a siyasa ya bakka a ilimi ya bakka a mulki ya bakka a gudanar da iyalanka da haihuwa da suna da zamantakewa addinin da bai bakka a ban daki kai yadda kaga dama ba ya kake ganin zai baka kai dama kai yadda kaga dama a siyasarka kai yadda kaga dama a harkar kasuwancinka kai yadda kaga dama a harkar iliminka kai yadda kaga dama a zamantakewarka da sauran harkokinka na rayuwa kasan ba zai yi ba da haka musulunci duk wani motsi da dan adam zai yi sai da ya faɗi matsayinsa akan wannan motsin ko wannan shige da fushin ko wannan zirga-zirga din ta hanyar hukunce-hukuncen da malaman suke kira al-ahkamut taklifiyya ko a ce wannan abin wajibi ne a yi ko a ce wannan abin haramun ne yinsa ko a ce wannan abin an baka dama ka yi shi kuma za a baka lada in ka bari babu alhaki ko a ce ba a so ka yi ba amma kai babu komai ko a ce an halasta maka da yi da bari duk in ka ga dama ka dauke ka yi a ciki to da haka kun ga kenan musulunci bai gaza ba bai kasa ba bai gajiya ba wajen bayyana wa dan adam abin da ya kamata shi sa Allah ta'ala a wani gure yake wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin taimakon masu imani wato Allah ya ce haƙƙi ne da na dora wa kaina matukan mutane sun yi imani sun bi ka'idodi da dokoki da sharuɗan da shari'a ta shimfiɗa na samun nasara to Allah ta'ala ya ce zai bada wannan nasara sannan sai Allah ta'ala ya kuma aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wato wasu ayoyin guda biyar ko shida ya ce ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir tashi sai an ce kai karatu dan kuma an ce tashi kai wa'azi ashe ba a wa'azi sai an yi ne sai an yi karatu ba a aiki sai an yi karatu an koya masa ikra'a sannan kuma aka sa shi aiki qum fa'anzir tashi kai gargadi wa rabbaka fakabbir ka girmama Allah tauhidi kenan uluhiyya rububiyya asma'i wa sifati wa siyabaka fatashhir sannan ka tsarkake tufafinka ka zama mai tsaftar jiki mai tsaftar tufafi mai tsaftar guri mai tsaftar zuciya mai tsaftar gabbai duk wannan tsarkin guda biyar tsarkin zuciya gabarin shirka tsarkin gabbai gabarin sabo tsarkin jiki gabarin dauda da datti da annakiya karkin tufafi gabarin dauda da annashiya karkin guri gabarin shara da kazanta da kuma bususu mutum ya dan bususu da shi to addinin musulunci addini ne na tsafta ciki da waje zahiri da batini musannan wa rabbaka fakadir wa siyamaka fatahir wa rujza fahjur kani sanci jama'a ma'ana duk abin da zai kai ka ga shirka ko kafirci ko bid'a kaulan wa fi'lan to kani sanci wannan sannan wa siyamaka fatahir wa la tamnu tastakthir kada kai wani alheri ko kawa wani baiwa domin kai a ƙara maka sai ce wani rabbika fasbir to wannan aikin yana buƙatar hakuri kuma sai da Allah ya ba annabi hakuri sau 19 a cikin alqur'ani game da wannan aiki da ya dora masa na wa'azi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tara dangi na kusa da ƴan uwa da abokan arziki ya hau kan dutse yayin shela yayin kuwa duk jama'a suka taru saboda kowa yana ganin darajarsa yana ganin kimanta yana ganin girmansa yana ganin mutuncinsa yace musu idan nace muku a baya ga dutsen nan akwai wata bataliya za ta kawo muku farmaki za ku yadda ku gaskata ni suka ce eh sai saboda me suka ce dan saboda baka taba yin ƙarya ba a rayuwarka wanda yasa ake kiransa as-sadiqul amin mai gaskiya kuma amintacce yace to ni manzon Allah ne zuwa gare ku kuma gaba gare ni akwai azaba mai radadi ma'ana wanda yake bi na to zai gamu da azaba mai radadi sai kowa ya shiru da yake aliki ba ba a sharhi ba ba a ce komai ba sai wanda zamu ji amminsa Abu Lahab shi ya fara tankawa da bakan magana da mummunar magana yace tabban lak aliza jama'atana tabban lak min sa'ir yawm yaga annabi mummunar magana matarsa ma ta gaya annabi mummunar magana wanda zamu ji dalilin saukan tabbat ya da Abu Lahab wa tabba to da haka sauran ba su ce komai ba kowa ya tafi yayi tunani yayi littafi ya je ya shawara a hankali Allah ta'ala ya dinga shigo da mutane a addinin musulunci aka fara da gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gidan manzon Allah ya kunshi mutane kamar haka akwai matarsa wato nana Khadija akwai ƴaƴansa mata guda hudu Zainab da Ruqayya da Ummu Kulsum da Fatima sannan akwai Zaid bin Haritha shi ma a cikin gidan Annabi yake akwai Ummu Ayman al-Barakatul Habashiyya ita ma a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam take akwai Ali bin Abi Talib shi ma a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake duk gidan gaba ɗaya suka karɓa addinin musulunci ba wanda yayi Annabi tawaye da Annabi ya fito waje sai fara da babban abokinsa Sayyiduna Abu Bakar yana zuwa ya gaya masa cewa Allah ya da ka san shi jiya dan kasuwa abokinka ne kuke kasuwanci tare kawai sai ya sallama da sai ce Allah ya aiko ni annabi ne yanzu kusa da baka yake na yadda 100% baka nemi dalili ba baka ja'in ja ba yake to wani ja'in ja zan yi kai da baka taba wa dan adam ƙarya ba yaya zaka wa Allah ƙarya ai mu muke gauna da kai mu muka san halinka ya mutumin da bai taba wa dan adam ƙarya ba kuma zai goye wa Allah saboda haka ni na yadda sina bakar shi ma ya kama aiki ya je kira sayyidina Usman ya kirawo Abu Ubayda bin Jarrah ya kirawo Sa'd bin Abi Waqqas ya kirawo Abdurrahman bin Auf ya kirawo Usman bin Maz'um ya kirawo kusan mutum shida daga cikin mutum goma da aka musu alƙawarin shiga aljanna da certificate din a duniya mutum shida daga cikin su sun karɓi musulunci ne ta hannun sayyidina Abubakar daga nan musulunci ya fantsama aka dinga kira mutane ɗaiɗaiku har abu ya fara ƙarfi bayi dama wanda suke shan wahala suke shan duka suke shan hantara suke shan wulaƙanci kuma suka fara shiga kamar Ammar bin Yasir da shi kansa Yasir din da Sumayya da dan uwansa Abdullahi waɗannan gidan duka suka musulunta Abdullahi shine aka tsora shi akan dutse aka hankado shi ya mutu kamar da zai siyar alamun nubala shi kuma Yasir baban Ammar aka dinga masa azaba aka shake shi ƙarshe ya mutu mahaifiyarsa Sumayya ita ma aka mata azaba fa aka caka mata mashi a gaba dalilin mutuwar shi kenan shi kuma Ammar lokacin yaro ne karami aka dinga masa azaba yace me ake so yayi ne aka ce yace ya fita musulunci kuma ya dauko ta kalma mai muni ya gaya wa annabi kuma ya faɗi kalma kyakkyawa akan gumakansu da yake yaro ne matashi kuma ya ga mutuwar babansa a gabansa da mutuwar babarsa da mutuwar dan uwansa sai ya faɗi wannan kalma suka sace shi ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana kuka annabi yace me ka gaya musu yace in sun take takura maka ka take faɗa shine Allah ya saukar da man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman anan muka ƙara samun wani sauƙin cewa Allah ta'ala ya yafewa al'umma ta abubuwa guda uku al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alayhi abinda kai bisa kuskure da abinda kai bisa mantuwa da abinda aka takura ka aka tilasta ka kai ba tare da ikon ka ba wannan abubuwa guda uku Allah ya yafewa al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da wannan ne aka samu wannan wato hakuri da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi abu yana fadi yana girma ana shigowa kadan kadan hakuri sai suka fara daukan mataki wanda mun yi bayanin matakai guda goma da suka dauka akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin su hana wannan nasara da Allah ta'ala ya alƙawarin zai bashi na farko suka samu amminsa Abu Talib ganin yadda yake girmama shi da irin soyayya da yake nuna masa da yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauke shi suka zo suka same shi suka nuna masa cewa lalle fa za a yi balbalin bala'i idan bai hana annabi sallallahu alaihi wasallama wa'azi ba da farko ya dauki magana ta su kamar wafa dan haka bai kira annabi ya ce masa kala ba sai suka zo a karo na biyu da tahdidi da jan kunne da kuma kokarin daukan mataki saboda soyayyar da ke tsakanin su da annabi da girmamawa da yake wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da rike amana wacce Abdul Muttalib ya bashi a lokacin da ya mai wasiya ya rike shi sai kira annabi sallallahu alaihi wasallama yace mutananka sun matsa da kawo karaka me kake ganin za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama akwai ruwaya guda biyu ɗaya ingantacciya ɗaya bata inganta ba ruwaya da ta inganta yace ya am ka kalli rana ya ɗaukan sai yace ka ga rana nan yace to da za su samu itace su hau sama su je su tsokano rana zafinta su zo su kona ni da shi akan daina wannan wa'azin ba zan daina ba wanda ita ce ingantacciyar ruwaya cikin sahih siratul nabawiyya akwai ruwaya da yake cewa kuma ya am da za su dauko rana tare da zafinta su dauko wata tare da tsananin sanyinsa su dora wannan adamana su dora wannan ahaguna akan sai na bar wannan wa'azi da karantawa da nake ba zan daina ba sai daina mutu a wajen yin haka ita wannan ruwaya ita ce malamai suka ce sunadin ta da'ifi daga nan shi Abu Talib ya fita sha'aninsa ya bar shi ya ci gaba da harkan wa'azinsa mutane na shiga kadan kadan to sai suka ga wannan abin fa yana musu barazana shine suka dauki mataki na uku shine matakin azabtar da waɗanda suka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gana musu azaba sannan ne aka kakkashe waɗannan aka kashe Yasir aka kashe babarsa aka toke idan Zulmira a da wata mata ita ma da aka karya mata kafa da wata aka makantar da ita da duka kawai da wahala irin su Bilal wanda za a dauko shi sai rana ta kwalle kowa ya san rana in ta kwalle a maka digiri yakan kai 50 wata ran hadda 5 yadda in ka dauko rogo ko dankali ko gwaza ko makani ko dankalin bature ka budaya shi ka binne shi ka bashi minti 5 za ka zo ka tarayya da hu ga irin wannan rana ake bude bayan Bilal a cire masa riga a kwantar da shi kuma a kawo dutse a dora a sama ai sai masa azaba haka nan Khabbab bin al-Arat shi ma sai da ta kai akwai lokacin da ya bude bayansa wani sahabi yace yadda ka san falta karfe ake sawa a wuta sai ya jajajir sai a dora ai masa kiya da shi a bar shi akan kansa har sai tukunna wannan karfen ya huce a bayansa abinda ke hutar da shi shine mai da kuma ciwo da jini da ke fitowa daga jikinsa shi yake sanyayar da wannan karfan lokacin da ya buɗa wani sahabi bayansa ya ce yadda ka san kan tsakiyar falta da shi fari amma bayansa baki irin saboda azaba amma wannan azabar ba a samu ko mutum ɗaya ya yi rujja saboda an masa azaba ba akwai lokacin da shi Al-Khabbab bin Arad ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jingina da mayafi a jikin Ka'aba sai ya Rasulullah baka nema mana taimako ba baka yi addu'a a halaka su ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kashin gide sai koma ya zauna yace waɗanda suka gabace ku sun kasance akan kamo mutum a tsayar da shi a kawo zarto a tsaga shi gida biyu akan sai ya bar wannan abu amma ba zai bari ba saboda haka ku ci gaba da hakuri Allah zai cika wannan addini kuma zai ba ki nasara an mutum zai dauko tafiya daga Sana'a zuwa Hadramaut yana dogon tafiya amma baya jin tsoron komai sai dai kura ko ta ci masa akuya amma ba dan adam ba adalci da gaskiya da amana sun kafa a zuran kasa da wannan addini na musulunci zaka tabbai suka ta hakuri da suka ga wannan da yayi ba sai suka dau matakin kuma hulakantar da su da cin mutuncin su da azabtar da su hatta sai Allah sallallahu alaihi wasallam yake musu na samu labarin wani sarki a yankin Habasha shi sarkin kirista ne amma ba a zalunta kowa a kasarsa ku daure kayanku ku tafi kasarsa ku je ku zauna a can sahabbai suka hijira farko da maza da mata cikin tawagar ma har da ƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da na Ruqayya da mijinta Sayyidina Usman suka hijira suka koma Habasha da zama wanda suka zauna kuwa aka dinga musu azaba da wulakanci da tozartawa hatta kai suka ce to abin nan fa na waje suna karba na ciki suna karba fadi yake yana ƙara yawa dan haka mu yi taro mu zo mu dinga bata masa suna muna masa sharri muna masa kage suka zo suka yi masa kagen cewa ma mahaukaci ne sai suka ga har wani mutum mai ruka kuma ya sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya Muhammadu ni sana'a ta shine idan mutum aljanu suka dame shi in mai masa tofi yana samun lafiya to naji mutanen ka sun ce ka dan gamu to shine nazo in bada ta gudunmuwar maka tofi ko Allah ya saka warki kaga shi nan da tashiya ya zo da sanin yake su ce ba sai mun ga Allah yake masa innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina haizu wa qashi sai tani ne ba hukunci kai ne da hankali to saboda haka na musulunci ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sai shiga addinin musulunci akwai wanda ake kira Tufail bin Amr ad-Dawsi shi yana can kauyen su Dawsi ranar da zai shigo maka sai aka ce ayi taro a dinga bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hana baki su saurare shi a tattaita kafa shi a bata shi da yazo saboda irin labari da aka dinga bashi da bata suna Annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai ne ma'auduga ya toshe kunnuwansa ya shiga garin Makka baya ji ba a jinsa saboda haka da yazo gindin Kaaba zai yi dawasi sai hango Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara mutane yana musu wa'azi sai zuciyarsa ta ce masa wakai wani irin banza ne ga kowa san yana ji wani ya tsaya wani ya tafi kai ba kai da hankalin da zaka iya tantance ƙarya da gaskiya ka tantance gode da kuskure sai wani ne zai gaya maka kai sai Fir'auna zai je zauna ya ji wa'azi ya ji wa'azi ya shige shi malam kawai sai ya shiga addinin musulunci shi zai ce ya Rasulullah an hana ni in ganka an hana ni karɓi musulunci a gurinka to amma gashi Allah ya shiryar da ni yanzu na karɓa addini ina so zan je garin mu in musu wa'azi ina son a bani wata aya wato wacce zan nuna musu to shine aka ce wani haske ya fito a jikin bulalarsa shine ya tafi da shi wa'azi ya je ya samu mutanen garin ya musu wa'azi Allah ya sa duk suka musulunta cikin su har da Abu Hurairata wannan shine kissa sahihiya game da musulunta Abu Huraira tun Annabi yana maka ya musulunta amma bai yi hijira ba sai a shekara ta bakwai bayan hijira sannan ya zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam a tsawon shekara uku da rabi to wannan shine Tufail bin Amr ad-Dawsi sannan akwai Abu Zar al-Jufari shi ma ya ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kafafan yada labarai jita-jita gaskiya gaskiya don haka sai turo dan uwansa cewa ka je ka bincika mun an ce Annabi ya bayyana yana wa'azi gaskiya ne dan uwan ya zo ya ji jita-jita ya diba ya je kai masa yace to akwai wasu ce haka wasu ce ba haka ba yace ban gamsu ba zan je da kaina yace to ka'ida an ka shiga ba a tambaye ina yake ba ka kama sunansa sai ka ci bugu da haka Abu Zar ya shigo maka shi bai san kowa ba kowa bai san shi ba ko ba dama ka tambaya kace ina ake wa'azi sai ai ma duka sai dai kai shiru kai ta yawo har sai ka ga inda ake yi kun ba ka ga wanda ake yi ba ko ba wata alama da ta bambanta musulmi ko a rawani ko a jemu ko a shiga da zaka iya waɗannan su ne mabiyan addinin don haka yayi ta shatale-tale yayi ta yawo yayi ta kara ɗaya garin Makka ya gaje gojin dinka ba ya zauna sai Allah ya sa suka yi shibbi da Sayyidina Ali yana ganin sai to wannan bako ne kuma da gani ya gaji ko bai gane inda za shi ba da haka yana buƙatar taimako inda zai kwana da abin da zai ci ku duba larabawa da ke ta ɗabi'a an ga bako ba shi yace yana buƙatar taimako ba amma ganin bakinsa ya bushe ya yi butu-butu kuma ga shi a gindin Ka'aba ya nuna bai san inda za shi ba ko bai ci abinci ba ko bai wanka ba ko bai samu gurin hutawa ba da haka Sayyidina Ali ya kama hannunsa ya tafi da shi gida ko bai tambaye shi me ya kawo ka ba ya kawo masa abinci ya kawo masa ruwa ya kawo masa shimfiɗa ya kwana da safe suka yi sallama ya san da dare masa ya je sake kara ɗaya maka daidai ga abin da yake bukata ba ya dawo digindin Ka'aba suka ƙara shiƙus da sayyidina Ali ya sake kamo hannunsa ya kashi gida ya masa irin abin da ya masa jiya a kwana na uku ma a haka sai na uku yake cewa bawan Allah ba za ka damu ba ni na ga ko kuma shi Abu Zar yace na ga kai mutumin kirki ne kuma na ga yadda kai mu mu'amala mai kyau abin da ya shigo da ni garin Makka nake so in gaya ma amma da sharadi in ba za ka tona min asiri ba ko baka taimake ni ba yace menene yace na ji labari an ce annabi ya bayyana a garin nan na Makka shine na zo ni ido hudu da shi in ka san da yake ka gaya mun yace ka zo gida ni ma dan gida ne ba ma yanzu mun yi kaurin suna idan ka fito kana ji na a bayan jama'a za su gane cewa na samu wani ne zan kai shi a musuluntar da shi za ka kai nesa nesa da ni amma ka dinga lura da kanar da zan shiga da inda nan nake idan na ga alamar za a gane tare muke da kai zan sunkuya kamar ina daura takallina kai kuma ka zo sai ka bakar ka wuce to da haka za mu wannan dabarar da wannan tactics din har mu kai gida za ka suka tsara wannan Abu Zar yana binta har suka je gidan wani matashi wanda shi lokacin da ya musulunta su shekara 14 a duniya ba shine Arqam bin Abil Abi Arqam shi kuma yake da gidansa nan ya baya ita ce makarantar farko a musulunci da aka je ne musulunta naki zuwa koya masa addini saka suka shiga Abu Zar yake to na yaje gabatar da kansa gaban Annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi bayanin musulunci yace ya karba yi kalmar shahada yace to kafin na koma gida ina son aban dama zan je gindin Ka'aba in kalla kalmar shahada haka ce a ba ai in kaya ba ka ce ranka yace to wannan dai ya shafe ni in dai ba laifi ne ban yi alƙali ne aka ce ba kai laifi ba dan haka ya tashi ya tafi gindin Ka'aba yaje kalla kalmar shahada abinda ba taɓa ji ba da haka mutane suka ce da ba aka hada mu ba da kai ba kira ka aka rike shi da duka mai duka da itace nayi mai laushi mai mari mai mangari mai hauri da kafa nayi sai da suka kusa kai shi lahira sai ga Abbas Abbas yana zuwa yace wannan mutumin dan kabilar Gifar ne kabilar su suna kan hanya inda muke zuwa kasuwanci idan kuka kashe shi to kun san sai sun daukan sa kuma kun ga kasuwancin ku yana cikin hatsari jin wannan shawarar ba dan Allah ba ka kyale shi ya dauko shi ya kai shi gida ya jinyar sa bayan ya warke yace bari in koma banda ku ba ya koma aka kace masa dan karan duka har aka masa duka irin wannan sau uku daga nan to zan koma garinmu na dan samu dan karfi a jikina kuma zan je ci gaba da wa'azi shi ne yaje duk garin su gaba ɗaya suka shiga addinin musulunci amma za Allah ya ce gafar gafarallahu laha wannan kabila Allah ya musu gafara ga baki ɗayan su shine kuma wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa kasa duk fadin nan naka bata dauke ni dan adam mai gaskiyar harshe ba sama bata wani mutumin fa ba bayan Annabi da manzanni wanda yake Abu Zar gaskiya da amana babu shi a duk doran kasa wannan shaida da Annabi ya masa kenan saboda haka Abu Zar Gifari kenan saboda haka haka sahabbai suka dinga zuwa da teku suna shiga musulunci abu ya zafi sayyidina Abubakar ya kwace kansa zai hijira sai suka haɗu da wani mutum ana kiransa Ibnu Dijinna. Ibnu Dijinna yace ina za ka Abubakar yace zan bar gari saboda ne manyan gari irin ku masu sadaka masu kyauta masu alheri masu tausayi aice irin ka baya fita ko ba a fudda shi domin kana ci da marayu kana ci da marasa karfi kana yin garan baki kana wa mutane tufafi kana ba su abinci kana shiga duk wani aikin alheri da kai ake yi irin dai abinda Nana Khadija ta gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin sa daidai da daidai wannan mutumin da ake kira Ibnu Dijinna ya gaya wa sayyidina Abubakar ya zo mu koma gari ai ba za a fuddar da kai ba yaje ya ci gaba da harkar wa'azinsa to haka nan sai aka ga wannan da yi ba aka ce mawaki ne Allah yake ba mawaki ba ne wanda suka san waka suka ce ba waka yake ba aka ce boka ne aka ce ba boka ba ne aka ce wato abin nan mai tsafi ne aka ba mai tsafi ba ne aka ce mahaukaci ne ba mahaukaci ba ne aka ce abin nan anahu alaihi qaumun akharuna ba haka bane aka ce inna ma yu'allimuhu bashar ba haka bane aka ce asatirul awwalina ne ba haka bane aka ce abin nan ne duk aka ce duk abin da aka faɗa yau ba haka bane to me ya rage sai aka ce to kuma a shigo da shi yanzu diplomasiyan a shigo da shi ta dabara sai aka samu wani ne dabara mai iya magana yanzu yace ya rasulullah abin nan da kazo da shi ya sa da hankalin mutane kuma ana so a yi sulhu a samu wata kyakkyawan fahimta da juna idan kuɗi kake so sakamakon wannan wa'azin da kake so ka daina za a yi maka gidauniyar Makka za a tara maka makudan kuɗi sai ka fi kowa kuɗi a garin nan in ba wannan ba ne kuma in aure kake so to akwai 'yan mata zuka-zuka a garin Makka za a tare kyawawan mata ka zabu goma sai kowa kake so shikenan an baka kawai shikenan sai ka daina wa'azi na uku idan mulki kake so to ba jefa ƙuri'a ba jam'iyya ba ma adawa kawai ka ci zabe 100% sai ka kowa zai jefa maka ƙuri'a ma ba ma za a zabu ba ma wanda zai tsaya takarar saboda haka wannan shi ne sannan idan baka da lafiya ne kana da ciwo wanda yasa ka kake wannan to muna da magani da zamu baka ko kuma mu maka magani har ka warke wani ne zai shiga addinin musulunci kana so ka musulunta kai sai yadda ka musulunta ko wani ya maka dole me yasa to kake so ka musulunta baka sa Allah fa lalle wannan ya musulunta kai shi yasa muke so ce to na gaskiya daga ina kake dilliri mun je dillira yako eh to shikenan a zan ga maka abin da ake shiga addinin musulunci da shi in ka yarda sai ka zama musulmi yanzu nan take ashhadu
Allah
ilaha
illa Allah
wa ashhadu anna muhammadan
Muhammad
Rasulullah abinda kake kake daga yau na yadda na amince da sagantuwa ta babu abin bauta sai Allah ka yadda da haka babu abin bauta da cancanta sai Allah ka yadda da haka kuma kake ka yadda Allah ya aiko annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne ka yadda da wannan da wani addini kake to yanzu ka yadda annabi Isa ba dan Allah bane manzan Allah ne to me sunanka
Mela
Mela Bila Mela to a ci gaba da kiranta Mela wani suna kake so yanzu ne wakon Mela
Muhammad
to yace daga yau a daina kiranta Mela a daina kiranta Muhammad to za a ci gaba da kiranta Muhammad ka dauko sunan karshe ma kenan saboda haka Allah ta'ala ya tabbatar da kai a dinin musulunci Allah ya maka albarka a kana karatu okay baka gama secondary kenan ba ko kai junior secondary school yanzu to za ka ci gaba da karatu yanzu sannan kuma na biyu shine kana sana'a to ina kake samun abinci wai ke baka abinci a gidan ku fa to me ya faru okay ka ce mata zaka musulunta to shikenan yanzu akwai yan kwamitin mu za su zauna da kai su ji menene matsaloninka yadda za a taimaka maka in mutum ya musulunta abu uku muke dubawa wanda za mu iya masa na farko ilimi na addini da kuma na zamani na biyu sana'a dan kun akwai wata matsala tsakaninsa da danginsa zai kokarin shiga domin mu samar da sulhu to a kasancewa ya shiga musulunci ba yana nufin kuma an yanke alaka ba domin addini yancin mutum ne da damarsa bai kamata in je shiga addini a hana shi ba kuma addini bai hana kai alaka da ƴan uwanka ba ko da basu musulunta ba akwai haƙoƙinsa a kanta zaka ci gaba da gaisawa da mutunta da darasawa da kimantawa da kikkiawan zamantakewa da shi wannan duk za a koya maka shi a makarantar mu da muka ware musamman domin koyawa waɗanda suka shiga addinin musulunci wato karatu har mu ba su certificate yadda za su iya bautar Allah da kuma mu'amala ta musulunci da haka ƴan kwamiti aiki ya dawo kanku sai ku zauna da wannan bawan Allah wanda ya koma yanzu ne suna Muhammad domin ku karanta masa addini kuma ku ji wani matsaloli yake fuskanta dan a ga irin gudunmuwar da za a iya ba shi irin wanda kuka saba kuma Allah saka muku da alheri zaka wannan shine tayi da waɗannan suka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tayin kuɗi tayin mulki da tayin sarauta da kuma tayin mata da kuma tayin cewa idan ba shi da lafiya za a ba shi magani nan ma ya karanta farkon suratul Fussilat a ƙarshe suka bar wannan magana to haka abin ya taso har ta kai kuma ka fara yunkurin kisa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo suka zo suka yi kokarin su kashe shi, amma Allah subhanahu wata'ala ya ce wa idh yamkuru bika alladhina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin. Da haka Allah ya kubutar da Annabi sallallahu alaihi wasallama ta hanyar shiga wannan kogo wanda Allah ta'ala ya bada kariya, yace illa tansuruhu faqad nasarahu Allah, kun da nasara ta fito, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru fariyatayn idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana. Kakkadamu Allah yana tare da mu, Allah kuma yayin wannan tarayya ma'iyya khasatul khasa, Allah ya shiga da tsare Annabi har ya shiga garin Makka, har ya shiga garin Madina tsawon kilomita 400 da kusan 20, Allah ya kare shi ba wanda ya ganshi ko ba wanda ya cin masa, duk da akwai wanda ya ganshi irin su Faraqatu bil Mali da wasu ɗaiɗaiku, amma dai Allah ya bashi kariya har ya kai shi garin Makka. Kuma ya shirya abubuwa masu ban mamaki, shi yasa wannan tafiyar ba ita akan buraka ba, ba a yi ta akan fuka-fukin mala'ika Jibrilu ba, ba a yi ta da kumfaye kunu ba, sai aka ba Annabi ya tsara tafiyar da kansa domin mutane su koyi tsari, su koyi wato harkokin rayuwa, su koyi yadda za su gudanar da rayuwarsu. Annabi ya yi kwamitoci wajen guda biyar waɗanda suka taimaka masa a harkar hijirar nan. Akwai kwamitin mai da amanonin kayan jama'a wanda Sayyidina Ali ya zauna a kan wannan kujera. Duk wata amana da aka ba Annabi shi ya tsaya mai da ita, kuma shi ya taho da iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallam har cikin garin Madina. Na biyu, akwai kwamitin ɗaukar labarai da yaɗawa, shi ne Abdullahi bin Abi Bakar wanda shi ne yake shiga gari ya ɗauko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam labarin yadda ake tattaunawa, ya zo kogo ya kawo Annabi kuma ya koma gida ba tare da an gane ba. Akwai kwamitin abinci, wato kamar feeding committee kenan, da wal haya, wanda su ne suka tsaya da Nana Asma'u da Nana Aisha da Amir bin Fuhaira, su za su yi abinci a ɗaure da fatala ko jale ko adiko ko ɗan kwali na Nana Asma'u a kai kogon nan a ci abincin kuma a dawo da shi gida. Sannan akwai Abdullahi bin Uraqit al-Laythi wanda shi kuma aikinsa shi ne nuna musu hanya, ga shi a lokacin ma ba musulmi ba ne amma yana da amana kuma ya san hanya. Abdullahi bin Uraqit al-Daili shi ne ya wato Daili shi ne sunansa, daga Laythi ɗin kuskure ne, Daili shi ne wanda ya tabbata a cikin Siratu Ibn Hisham. Saboda haka ya musu jagoranci ya kai su har zuwa garin Madina. Kuma aka je Madina ana sauka, abinda Annabi ya fara shi ne gina masallaci da masaukinsa. Bayan an yi wannan aka ci gaba da fita wa'azi da karantarwa har aka zo wannan lokacin wanda kusan shekara ta 10 wannan sura ta sauka. Domin fatahu Makka an yi shi ne a shekara ta 8 a cikin watan Ramadana, daga wannan sura da ijma'in malamai ta sauka ne bayan fatahu Makka. Daga da Allah yake idza jaa nasrullahi wal fath, fatahu Makka ya riga ya gabata. Fatahu Khaybar an yi shi a shekara ta 7, fatahu Makka an yi shi a shekara ta 8, kuma sun yi ittifaki wannan ta sauka ne bayan watan fatahu. Kenan ana magana ne da wancan fatahun da ya wuce da fatahun da ake ciki da ko fatahun da zai zo gaba. Yanzu kun ga farko a shekara kusan 20 da muke muna gabatar da wannan tafsiri, mun zagaya mun karaɗe mafi yawan garuruwa da ƙauyuka da suke jihar Gombe, muna fita wa'azi tun muna zuwa muna gayyato mutane, wanda a rekod ɗin mu yanzu akwai mutum sama da 300,000 da suka karɓi addinin musulunci, maza da mata. Matan nan mafi yawa a hannunmu suke, don haka da aurensu na sha zuwa nan ba da azumi ba, a aurar da 8, a aurar da 5, a aurar da 2, a aurar da 4 a lokaci daban-daban, wanda duk kuna halarta. In muka tashi musu iyaye mu ce sarkin gari kaza shine baban wannan, sarkin gari kaza shine baban wannan, sarkin gari kaza, nan sarakunan suke zuwa su zauna da manyan malamai da manyan 'yan siyasa da manyan alƙalai a ɗaura musu aure. An sha yin wannan a masallacin nan babu iyaka. Sannan akwai waɗanda suke makaranta, akwai waɗanda suke a gidajen 'yan kwamitin nan ma a nan suke riƙe su, akwai waɗanda kuma suke an samar da gida inda ku manta ba, akwai wanda ya ɗauki gida su kutum yake ya ba wannan kwamiti domin a dinga ajiye waɗannan wanda suka musulunta. Sai da aka akai amfani da wannan, banda sauran gurare da ake ajiye su, banda wasu za su koyi sana'a su koma, banda masu matsalolin da iyayensu za su kai ƙara kotu, sai mun ɗauki lauyoyi, sai an je an yi ta bugawa kafin a kuɓutar da su, banda waɗanda za su zo da matsalar kuɗi, banda masu za su zo mana da rashin gaskiya su ma mun zo a yi ta bugawa, da dai abubuwa iri-iri waɗanda wannan kwamiti a tsawon kusan shekaru 20 ɗin nan aka yi ta fama da shi. To yanzu kun ga Allah sun ikonta, mutane da kansu suke zuwa su karɓi addinin musulunci. Kuma wasu daga cikin wanda suka musulunta wasu sukan kwaɗaitar da wasu addinin su ma su zo su karba. Shi yasa kuka muke tambayar wanda zai musulunta, kai kake so ka musulunta ko wani ya takura ma? Domin wasu suna cewa kamar kwaɗaitar da su ake za a ba su wani abu ko takura musu ake, shi yasa suke musulunta. To sai mutum ya gaya wa duniya, ni nake ra'ayi na musulunta da kaina, ba wani ne ya takura min ko ya min tilas ko yake dole musulunta ba. Saboda addinin musulunci ba a yarda a shigo da mutum da ƙarfin tsiya ba, kamar da kuma ba a yarda a fitar da mutum da ƙarfin tsiya ba. In ka shigo a bakka, in baka shigo ba a kyale ka. La ikraha fi din, kar ka bayyana rushdu minal gay. In dai za ka yi wa'azi ka karanta, to mutane za su gane gaskiya wanda Allah ya shirya za ka ga ya shigo addinin musulunci. In ma bai shigo ba, ko da gwamnatin musulunci ba za ta ce mutane sun shiga musulunci ba, sai dai a ce su bayar da rabano, su ba da haraji, su ci gaba ana kare mutuncinsu da guraren ibadarsu, ana ba su ruwa, ana ba su wuta, ana kiyaye musu shocinsu, ana ba su security, su kuma suna biyan gwamnati rabano. Yanzu mu ma ɗin rabano muke biya. To kaga su ma kuma ko an kafa gwamnatin musulunci rai rabano ne kawai. To kun ga a ce musulunci bai zalunci wanda ba musulmi ba a kowane irin hali, ya ba shi dama ya yi tunani, ya yi lissafi, ya zaɓa da kansa, in yana sha'awa ya shigo, in ba ya sha'awa ya zauna a waje. بارك الله تعالى في إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وكذلك حقا علينا ننجي المؤمنين نصر من الله أقول لله تعالى ومن نصر إلا من عند الله ده حتى كنان إذا جاء نصر الله إذا نصر الله تازو والفتح سننبوئي يزو ورأيت الناس كذا دندزم متاني يدخلون سنة تشقى في دين الله يسكن الدين الله أفواجا دندزو دندزو jama'a jama'a tawaga tawaga bataliya bataliya kungiya kungiya to fa tasbih shi ne jawabu shar to kai tasbihi bihamdu rabbika da kuma yabo ga Allah mahaliccinka wastaghfiruhu ka nemi gafararsa sai Allah ya dora masa ayyuka guda uku tasbihi da tahmidi da istighfari sai an ce ne fa'idar annabi ya istighfari tunda ba sako yake ba saboda haka aka ce na farko dukkan alim koya mana yadda za a istighfari yake nabi ya kace shi istighfari ba sai kai sako ba kamar kace subhanallahi ne walhamdulillahi ai ba sai kai sako zaka wannan ba haka ibada ce kawai ko ba ka sako kai istighfari ibada ne don kana nuna Allah kai ba kowa bane kuma nuna Allah haka shi zai sa wani da kai wani abu sannan na uku aka ce yana yi ne domin karin daraja da karin daukaka saboda haka idan kana istighfari in kana da sako to sai dinga kankare maka zunubi in ba ka da sako sai dinga kara maka daraja da girma kaga a kowane hali ba za mu daina yin istighfari ba na Aisha Allah ya kara mata yarda a hadisin da Imam al-Bukhari ya rawaito mai lamba ta 4968 da Imam Muslim mai lamba ta 484 tace kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yuktiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli yata'awwalul qur'ana yana fassara wannan yana aiki da wannan aya sai ce subhanaka allahumma kaga fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfiruhu sai ce allahumma ghfirli to da ka yana aiwatar da wannan aya aikace kuma a wata ruwayan take cewa manzo Allah ya kusiru fi akhir amrihi an yaqul subhanallahi wa bihamdihi astaghfiru allah wa atubu ilayhi a wani guri yana cewa inna rabbi kana akhbarani anni sa'ara alamatan fi ummati wa amarani idza ra'aytuha an usabbiha bihamdihi wa astaghfiruhu innahu kana wa astaghfiruhu innahu kana tawwaba faqad ra'aytuha idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aytu an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wa astaghfiruhu innahu kana tawwaba haka ce sannan cewan fasabbih bihamdi rabbika wannan budewa ne da yaban Allah duk abinda zaka ka bude shi da yaban Allah lokacin da wato annabin Allah annabi Yunus kifi hade shi da yace la ilaha illa anta subhanak kun ga wannan take ne kace sai ce inni kuntu minaz zalimin da annabi Adam sai bisha ne sai rabbana zalanna sai da yace rabbana ya fara yabo ga Allah rabbana ya tabbatar da rububiyar Allah rabbana sai ce zalanna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin saboda haka wannan ya nuna mana falalar tasbihi da tahmidi da kuma istighfari sai wannan guda uku kun karke su ba za ka tabe ba hadisin karshe a cikin sahih al-bukhari yace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim sune kalmomi masu sauki akan harshe masu nauyi akan al'arshi wanda kuma Allah yake so subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim yace ko ne cewa subhanallahi wa bihamdihi kafa 100 kullun za a kankare masa zulubinsa ko ya kai yawan kumfan koyi wanda kuma yake cewa astaghfirullah wa atubu ilayhi kafa 100 kullum za a yafe masa zunubin sa ko ya kai kun fance ku, wanda kuma yake cewa allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Hadithun Bukhari. In kai kafa daya da safe ka mutu kafin yamma ka mutu mumini, in kai da daddare ka mutu kafin gari ya waye ka mutu mumini, kafa daya rag da safe da yamma. Ga subhanallahi wa bihamdihi adad khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midad kalimatihi ga albaqiyatus salihat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Duk mutumin da yake wannan in ba Qur'ani yake karantawa ba, babu wani abu da Allah yake so ka faɗa da harshen ka fiye da waɗannan kalmomin guda hudu. Kuma annabi yace ba zai cuce ka ba da kowace kafara, ko kafara alhamdulillah ka ce Allahu akbar, ka ce subhanallah, ka ce alhamdulillah, ko ka ce subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Haka wannan sura Allah yace fasabbih bihamdi rabbika, ka yi tasbihi tare da takudawa da yabo ga Allah mahaliccinka, wastaghfiruhu ka nemi gafararsa, innahu kana tawwaba, lalle shi Allah ta'ala ya tabbata ne yawan karban tuba ne. Allah ya karbi tuban mu. Wannan shine karshen wannan sura. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, inda muka kure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wannan yake assalamu alaikum. Malam, menene hukuncin cin gafiya, kurege, zomo, kuliya, wato maje da tsira? Shin malam haramun ne ko makaruhi ne ko halal ne? Kai maye ne duka jin nan da agwaji da zaji, baka tambayi cin kaza, cin kaza, cin wato abin nan mai sunanta zabuwa da tantabara da waye ba, sai ka shiga cikin waɗannan abubuwa. Ka gani ko ko mafarauci ne a waɗannan, ka ga dai ba a cin gafiya, tunda gafiya ta yi kama da tsira, tsira kuma ya yi kama da mage, mage ta yi kama da zaki, zaki ya kama da kura, kura ta yi kama da damusa. Wannan layin su ɗaya ana kiran su kullu zinabi, nadin ne na tiba, duk abin da yake farauta da haƙori, haƙorinsa shi ne abincinsa. Wannan kamaran ka tambayi dokta na haƙori, ya san ko ɗaya da sunansa, akwai na karya ƙashi wanda ake kira fika, saboda tekuwa da ake da shi a kama a karya, to su nan shi ne jarinsu. Waɗannan layinsu gaba ɗaya a shari'a an kore su duk ba a cin su. Da ka tsira da wannan yake mage, dama annabi ya hana sai da mage, ya hana cin mage, saboda ka gafiya ta shiga ciki. Gafiya ma mutum take ci, kabari take ci, kana cin nama. Duk masu cin nama ne waɗannan. Ne za ka ne da yana ana yara da yadda ciki gafiya nan ka ga wannan ko ai eh wa rijal kalamun salati. To kaga guda ta wannan a zomo kuwa kaga shi ba matsala, ko ana cin zomo dama. Kulliya ko ita ce mage, kurege shine wanne? Shi kurege da me suka ma ha kuma irin gafiya nama yake ci? A to ba shi nama ba shi sun ciyawa yake ci ba matsala. Layin su ɗaya da zomo kenan. Waɗannan da muka lissafa duk masu cin nama ne, duk masu cin nama ne waɗannan da ka lissafa, da ɓera da magyar da gafiya da kura da zaki, duk layin su ɗaya. Za ka ka koma cikin albidaya wa nihaya na albidayatul mujtahid wa nihayatul muktasib, cikin babin farauta za ka ga bayanin da ya yi akan waɗanda ya halatta da waɗanda ba su halatta ba. Malam, ko ya halatta mata aure su shiga wato har ta yi abokanai miyagu har da ma maza, to me ya kaita? Ita ne ya kaita mata aure kuma ta shiga dantali, domin ai dantali ne wannan, haki tafi kira dantali kuma a wani gurare ki shiga, wanda ya shiga wato yana yi da wata mata, ai dantali ta tafi, ta tafi unguwa kenan ba da izininka ba. Tunda bai kamata mace ta shiga wato ko Facebook ko waye, duk abin da za ta shiga duniya ya kamata ka san ina za ta tukunna. To da ka ta tafi kaga sai abota da wani aure ya sha mutuwa, ni kaina na yi takatan aure iri-iri akan wannan wato din, da musamman tugo da tugo da wato Twitter da waye, wani ya gama ta, akwai wanda ma ya yi mana kwacin a cikin account dinta na maganganun da take gaya mu, ko shi mijin ba ta gaya masa irin wannan, ba ta sosai fiye ma da yadda take da mijinta. Kuma wani aboki sai a wajen san wajen abin nan Fatakot ma yake, ita kuma tana Kano, amma suka haɗu suka dinga wannan batsar, kuma sakamakon sakin ta miji ya mata kenan. To kaga ya kamata dai kamar da na faɗa a lecture mu ta university cewa abinda zamu ce masu amfani da waya, ittaqillaha haythu ma kunta. Ba wata kalma da kawai ta wannan ittaqillaha haythu ma kunta, domin lokacin da kake amfani da waya ka a daki ba wanda ya san da kake, sai Allah. Zaka in ba Allah kake jin tsoro ba zaka iya shiga ko ina, zaka iya yin komai, amma ittaqillaha haythu ma kunta ita ce take aiki. Sannan kullu lil mu'minina yaghuddu min absarihim, aya ta biyu da take aiki a kanka, a gaya mu'minai su rinsa idanunsu. Kuma inna sam'a ha walli wal basara wal fu'ada kullu ilaika kana anhu mas'ula. Wannan ita aya ita tafi dacewa da masu shiga social media, kuma kan kana jin tsoron Allah sai kai abinda zai amfani jama'a. Yanzu ai kaga Malam Abdul Qadir ya karbi lambarku duk karatun nan da ake ko ina mu take a duniya ana aika masa tawassul lambarku da aka karba aka muku register din nan. Duk gashi kowa yanzu ana tura masa karatu, akwai wanda ya mun waya yake yana Saudiya amma da an tashi karatu yake samun kwashi. Kaga anan an yi amfani da social media wajen aika sakon musulunci, amma ki ga kana batsa ko kana tsara, kaga wannan ba daidai ba, da rashin tarbiya ce. Wannan ke malam ko zan iya ba wanda ke karkashi na zakar ki da kai, yana karkashin ka, inde ba danka bane ba matarka bace kowaye zaka iya bashi, ba bawan ka bane tunda ba bayi yanzu, amma yana karkashin aikin ka kuma yana da talaka yana bukata haka bashi mana. Abba ka san tunda zaka fitar da kanka ne da matanka da ƴaƴanka, kaga su ba ta cikin wanda za a bashi na. Malamu muna koyon sana'a, amma idan lokacin sallah sai shugabannin mu su hana mu yin sallah, to ne amfanin sana'a ba sallah kuma? Ai dole ne ku ga musu mu musulmi ne, cikin form din da zaka ciki a dauke ka sana'a, ai akwai inda ake sa ka sa addinin ka, in ka sa kai musulmi ne an san kana da lokaci biyar na yin sallah. In ma wani abu za a rage a cikin lokutan sallan ka je kai sallah, kuma za a je neman jira a rasa ido ba, ya za a koya man sana'a ba sallah? Sai zaka kace ni ina da lokaci biyar da zan sallah, in ma wani abu za a yanke saboda lokacin da nake fita in sallah din to babu komai. Amma dai ba zai yi musulmi yana cikin hayyacinsa hankalinsa. Annabi yana yaki ma an ce fa idza kunta fi faqamta lahu salata, yaki yake dan daukaka addinin Allah ba san zuciya ko ganganci ba, amma Allah yake sai kai sallah haka. Yana halin ta sai an ce sallah, yana kan rakumi ma an ce kai sallar daga sama, in ka ji tsoro ma Allah yake fa in kuntu farjala auruku bana, in ku firgita ma Allah yake ku sallah din kuna gudu a mota kuna sallah, ko kuna gudu da kafa ku kuna sami Allahu liman hamidu wa rabbana walakal alhamdu Allahu akbar. Allah bai yadda abin sallah ba ko a gadan rashin lafiya, ko mutuwa za ka mu daga kana cikin ka kace a kawo maka ruwa sai alwala ko kai ce ba ba kai sallah a same ka kana sallah, to ya kuma za a yi kawai kana zaune kana wata koyon wata sana'a kace ba kai sallah ba? Ai ba zai yi ba a musulunce. Malam menene ingancin cewar idan sallar idi ta haɗu da sallar juma'a, wato juma'a ta faɗa akan mutum? Akwai wannan kaulin a cikin subul salami, amma dai abinda aka fito a fito a juma'a, to Allah ya sa mu dace. Game da tallafi da mutane suke ta domin a saka asusun marayu, an samu tallafi na 20,000 daga Alhaji Mukhtar AA Haruna, yace a sa su sun marayu shi ma. Akwai 5,000 daga Alhaji Aminu Jamilu, shi ma a sa Alhaji Jami'u, Alhaji Aminu Jami'u ko a sa su sun marayu, Allah ya biya masa bukatunsa. Akwai 4,000 daga wata baiwar Allah, ita ma tace a saka a wannan asusu da ake tarawa, kun san mun maraya 1,500 rijista, kuma ranar Lahadi za a tara su a nan domin raba musu waɗannan kayayyaki na abinci da sutura kamar yadda aka saba duk shekara. Saboda haka ana neman taimako ƙwarai da gaske, saboda yawan su ya ƙaru, kuma mun san halin da ake ciki yanzu saboda yanayin tattalin arziki na ƙasa da ya ƙasa. Saboda haka a dai daure dan abin da ya sauka mu dinga bayarwa, su ba kuma sun san yanayin da ake ciki, abin da ya sauka sai mu ba su, mu ba su hakuri. Daga wata ƴar uwa a sa su marayu 1,000 tana fama da ciwon kafa, Allah ya yi mata. Sai wannan tace mallam ɗana yana fama da jinni, muke roƙon addu'a Allah ya raba shi da su. Ga kuɗi 15,000 daga kungiyar mahauta a sa su marayu ayi musu addu'a, to kungiyar mahauta da ta samu da alheri. Ga 1,000 daga wani ɗan uwa yake shi ma ayi masa addu'a Allah ya ba shi aiki. Sai wata 1,000 shi ma yake aiwa mahaifansa, Allah ya biya wa mahaifansa bukatunsu. Da wata 1,000 shi ma yake Allah ya biya musu bukatunsu. 2,000 shi ma ayi masa addu'a, shi ma bukata yake roƙo Allah ya biya masa. Da wata 1,000 da kayan mata, ita ma tace ayi mata addu'a. Da wata 3,000 ita ma yake Allah ya masa addu'a, Allah ya buɗa masa kasuwancinsa. Da 1,500 shi ma daga wani ayi masa addu'a. Da 300 daga wani shi ma saboda yana so ya jaraba kuma a 300, saboda haka da 500 yake Allah ya sa ita ma ta jarabawa. Da 1,000 da man shafawa da omo daga shagon ziyara Hashim ko, da 500 da sabulu shi ma ayi masa addu'a. Da 10,000 daga Alhaji Sarki Kumbiya Kumbiya yake zakati a sa asusun marayu. Da 1,500 daga wani shi ma bawan Allah. Da 1,000 da sauran dai kayayyaki da ake ta kawowa domin taimakawa waɗannan bayan Allah waɗanda aka wa gidaje kusan 200 a jihar Gombe rijista inda suke da marayu, su ne suka ba da waɗannan adadin marayu kusan 1,500. Gidajen aka wa rijista, wani gida akwai maraya 5, wani 3, wani 4, wani kaza, haka na aka yi wa waɗannan gidaje rijista. To kuma kullum ƙaruwa suke yi. Akwai ta ma haka ne ku buga waya ta wani babban malami take ta kusa ridda, saboda mijinta ya rasu ya bata da 'ya'ya a nan garin Gombe, kuma abinda za ta ci ma ba ta da shi, kuma ga gidan haya da suke an kore su, ga kuma dangi irin na ƙauye ne su ma ta kansu suke yi. Sura ka tara su da za ta yi, kuma sun fara kwaɗaitan mata ta shiga wani addini don a yaye mata wannan matsala. Saboda haka yana da ta buga waya Kano ta gaya masa, shi kuma sai kira wani ya gaya mu. Shi ne kira Alhaji mai gari, nace ga lambar ta abincika, aka je aka bincika kuma aka tabbatar haka ne. Daga nan ɗin ba ma da azumi ba ne, aka ɗauki kayan abinci da sutura da sauran abubuwa aka kai mata. Yanzu ma da na dawo ta sake bugo waya, ta ce yanzu abubuwan dai sun ƙara rikicewa, saboda haka dai tana buƙatar wannan ce. Saboda shi abinci kullum ne, kullum ne ya kama mutum abinci, sutura ya kama mutum. To da kayan ke kwana 2-3 dole su ke tuntuɓe ka, kuma ga yara, kuma ga mace ce. Sura ta kuma ba wani sana'a mai ƙarfi da za a iya riƙe yara ba. Shi yasa kaga wasu malamai suke cewa ma mutum bai da hali ma bai kamata ya aure ba ma. Da aure ka tara yara ka gudu ka basu, a gani ba daidai ba ne. Aure ma wani haramun ne a kan samu zai iya ɗaukar nan auren ba, balle kuma ka ƙara cikin rigima, a gani. Saboda haka na riga ba yadda za a yi, tunda yaran sun taru dole mu ci gaba da taimakawa dangane da abin da za mu iya. Kuma ga dalilin samun marayu kullum ƙaruwa yake, mutuwa ake, yaƙi ake kullum, kuma waɗanda suke mutuwa na wasu masu iyali, masu mata biyu da 'ya'ya, da aka kullum marayu da gawarawa ƙaruwa suke a cikin al'umma. Kuma jama'a yanzu sun riga sun ɗora ma kansu, in dai an ce ga bazawara da 'ya'ya ba sa son ta, da 'ya'ya 7, da 'ya'ya 10, da 'ya'ya 12, da 'ya'ya 5. Kai in ba wani mata ya ce mai ɗaɗa biyu ma ba a so, balle mai shekaru kuma a ce ga shekaru ga 'ya'ya, ai wannan kamar ta kayi laifi. In ka ga mai shekaru mai 'ya'ya wasu yawan aure ta san tana da wani abu mai nauyi a hannun ta, to ka ga wannan ko ba daidai ba ne. Saboda haka ya kamata mu yi tunani mu san cewa akwai ayyukan lada da yawa da ya kamata a yi. Da kan wani ya shirya muna da tun bazawara da 'ya'ya 8, mutum ya shirya ya ji wa'azin da aka yi na yau, sai ya samu shugaban kwamitinmu domin ya ba da wannan tasa gudunmawa. ما ذاك القيام الليل وذاك وانهم مقاعيش اللادا مالا. اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.